Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 2 ga watan Janairu shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 40 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya, sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba. Baba Yakubu makiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin mu kai ga rahotanni ga kanan labarai.
Trump ya gayyaci shugabannin majalisar dattawa da wakilai na jam'iyyar Republican da Democrat zuwa fadar White House a yau Laraba. An rantsar da sabon shugaban kasar Brazil inda ya yi alkawarin magance cin hanci da rashawa da kuma bunƙasa tattalin arzikin kasar. 'Yan sanda a Sudan sun harba barkonan tsohuwa akan masu shirya zanga-zanga.
To kadan labarin kenan, bayan ku kun ga majin labarai za ku yi wata tattaunawa da wakilin Hassan Mai da kaina yayin da wani shugaban 'yan bindigan nan da suka sace wasu 'yan biyu a Zamfara.
Ya aka yi kuka kama Hassana da Husaina?
Yadda an kama su, wani ya kira lo ya ba shi aiki, shi kuma ya bidi jama'a an je mun tai da muka zo aka dauko su.
Daga jihar Kano kuma Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da ra'ayoyin talakawan Najeriya akan abin da suke hasashen gani an cimma a kasafin kuɗi na shekarar 2019.
To gaskiya ni ina ganin harkar tsaro, saboda dama gwamnatin tarayya akan haka ta fi bada muhimmanci da kuma harkar lafiya. Shine nake ganin ya kamata gwamnatin tarayya ta duba ta gani wadan tsare-tsaren fitar da kuɗin.
To a yau ne kuma za mu kawo muku ci gaban hira da muryar Amurka ta yi da 'yan takarar shugabancin ƙasa a Najeriya da suka hada da wato shugaba Muhammadu Buhari na APC mai mulki da kuma tsohon mataimakin shugaban Najeriya Abubakar Atiku na PDP wanda za a kawo a madadin shirin demokradiyya. Amma duk sai an fara jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. An shiga rana ta 11 da rufe wasu ma'aikatan gwamnatin Amurka yayin da aka shiga sabuwar shekara ta 2019. Har yanzu shugaba Donald Trump da 'yan majalisar dokokin kasar suke kai ruwa rana kan kuɗaɗen da shugaban ya nema na gina katanga akan iyaka Amurka da Mexico. 'Yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilan sun ce da zarar sun kama aiki a ranar Alhamis mai zuwa za su yi maza-maza su amince da wata doka da za ta ba da damar a sake buɗe ma'aikatan gwamnatin waɗanda aka rufe tun a ranar 22 ga watan Disamba bara. Ko da yake babu tabbas ko majalisar dattawa za ta amince da dokar, sai dai kuɗaɗen da 'yan Democrat ɗin za su amince da su a cikin dokar ba za su hada har da kuɗaɗen da shugaba Trump ke nema na gina katanga ba, da shugaban ya bayyana damuwarsa a cikin sakon sabuwar shekara da ya aika ta shafinsa na Twitter. Trump ya gayyaci shugabannin majalisar dattawa da wakilai na jam'iyyar Republican da Democrat zuwa fadar White House a yau Litinin a yau Laraban nan domin ya yi musu bayani akan tsaron kan iyakar kasar. Amma abin da ba a sani ba shi ne ko wannan zai iya kawo warware matsalar bisa abin da ya gabatar na gina katanga domin hana bakin haure shigowa. Kasafin kuɗin da 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar Democrat suka shirya zai samar da kuɗaɗen gudanarwa wasu ma'aikatan gwamnati da aka rufe har zuwa watan Satumba, yayin da kuɗaɗen harkokin tsaron cikin gida za su kai har zuwa 8 ga watan Fabrairu. An rantsar da Jair Bolsonaro mai ra'ayin 'yan mazan jiya a matsayin sabon shugaban ƙasar Brazil, inda ya yi alkawarin magance cin hanci da rashawa, aikata laifuka, ya kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. An dai rantsar da shi ne a babban birnin ƙasar Brazilia a jiya Talata, wanda tsohon kaftin ne na soja wanda wasu suke kiransa da Brazilian Donald Trump. A wani sakon Twitter, shugaba Trump ya taya Bolsonaro murna, inda ya ce Amurka tana tare da shi. Shi ma shugaban ƙasar Brazil ɗin ya amsa masa ta Twitter da cewa da yardar Allah za mu kawo mutananmu wadata da ci gaba. Bolsonaro shine sabon shugaban kasan masu ra'ayin riƙau a duniya wanda ya samu mulki sakamakon nuna bacin rai da ake yi akan masu sassaucin ra'ayi. A cikin jawabin sa na rantsuwa, Bolsonaro ya yi alƙawarin zai sauƙaƙa dokar mallakar bindiga da zai baiwa mutanen kirki izini su mallaki bindigogi da ba da kariya da jami'an tsaro wanda ke amfani da bindigogi da kuma horar da samari domin neman aiki domin su guji bangar siyasa. Har yanzu ana ci gaba da samun tashe-tashen hankali a babban birnin kasar Sudan, Khartoum. Kwana ɗaya bayan da 'yan sanda suka harba barkonun tsohuwa akan masu shirya zanga-zanga zuwa fadar shugaban ƙasa domin su yi kira da a kawo canjin gwamnati. Masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnatin sun shigo mako na biyu bayan fara zanga-zangar akan ƙarin kuɗin burodi wanda shine abinci mai ƙarfi a ƙasar. An kashe sama da mutane 20 a borin da ake kuma neman kawo ƙarshen shugabancin shugaba Umar Bashir na shekaru 29.
La nu dawa wajibin daula anna ta hafiz ala al-amn lakin duna ta'assuf bi
gwamnati dole ta kula da tsaro. Wajibi ne mu aiwatar da ka'idojin tsaro cikin gida da muke da su. Manufarmu ba shine a ci gaba da kashe fararen hula ba, amma dole mu ci gaba da kare su da kuma inganta rayuwarsu. Ba za mu bari ƙasarmu ta durƙushe ba kamar yadda wasu ƙasashe suka yi. Tattalin arzikin Sudan ya durƙushe bayan da Sudan ta kudu ta samu 'yancin kanta, ya kuma raunana kuɗaɗen da Khartoum take samu daga mai. Sudan tana fuskantar matsalar canjin kuɗaɗen waje da samun yawan marasa aikin yi, duk da cewa ƙasar Amurka ta cire mata takunkuman akan harkokin kasuwanci a cikin watan Oktoba shekarar 2017. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu haka gwamnatin Somalia ta buƙaci wakili na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya Nicholas Haysom da ya fice daga ƙasar, sai dai sanarwar ba ta ba da wani cikakken bayani ba. A ranar Litinin da ta wuce ne jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya ya buƙaci gwamnatin Somalia da ta kare haƙƙoƙin bil'adama. Jami'an Somalia da masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun ce sojojin ƙasar sun kashe wasu mayakan Al-Shabab 6 ba tare da an gurfanar da su a gaban shari'a ba. A ranar Lahadi aka harbe mayakan Al-Shabab a garin Barde, mai tazarar kilomita 300 daga kudu maso yammacin birnin Mogadishu.
Muhammad Baballe Hafiz ke nan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Biyo bayan cafke gungun 'yan bindigan zafara wadda suka sace 'yan mata biyu da suka hada da Hassan da Hussein a Dauran, wato helkwatar 'yan sandan Najeriya ta baiwa wakilin Hassan Maina Kaina damar tattaunawa da kwamandan 'yan bindigar, ga rahoton kuma da aiko mana.
Waɗannan gungun 'yan bindiga su 12 na zamfara su ne waɗanda suka yi garkuwa da 'yan biyun nan Hassana da Husaina a ƙauyen Dauran da ke ƙaramar hukumar Zurmi a watan Oktoban shekarar da ta gabata, waɗanda suka karɓi kuɗin fansahar naira miliyan 15 kafin su sako su daga bisani. Yanzu dai zaratan 'yan sandan nan da ke yaƙi da masu satar mutane ƙarƙashin jagorancin DCP Abba Kyari sun yi nasarar damƙe waɗannan gungun 'yan bindiga a maɓoyarsu da ke jihohin Katsina da Zamfara. Hedkwatar 'yan sandan Najeriya ta ban damar tattaunawa da ɗaya daga cikin kwamandojin 'yan bindigar, wanda yaro ne ƙarami ɗan shekara 28.
Ni sunana Nafi Usman, ɗan Zurmi local government ne. Mu muna a ƙauye ne zaune, muna kusa da masu kinafin ɗin nan. Za su zo garinmu su yi duk sai yadda suka yi. Da haka ne suka jan ra'ayin mutane har su kai ana tare da su, da haka za mu sabu da su. Har mu kai inda sun ka ake ka za ka je, kuma duk abin da za su yi suna ya tura ka ka je ka yi, haka kai za su kira ka su duk abin da za su yi tare da.
Ya aka yi kuka kama Hassana da Husaina?
Yadda an kama su, wani ya kira lo ya ba shi aiki. Shi kuma ya biɗi jama'a an je mun tai da muka zo aka ɗauko su.
a ina kuka kama su
cikin gida ne aka same su da aka zo mashin shidda ne wasu suka wuce a ƙasa wasu suka tsaya a babura waɗanda suka je a ƙasa su ne zo tare da waɗannan yan mata waɗanda na tsaya ga babura ba su shiga
kun karbi kudin fansa har naira miliyan 15 me kuka yi da waɗannan kudade
an zo an kawo kudi waɗanda an so kudin nan manya sun ce mana miliyan 10 ne sai annan mu dukkanan sun ba mu kowa 500,000 wasu duk ba su zo hannunsu ba mun ga abu mun ga ba alheri cikin shi mun tuba mun bari abubuwan duk da gare mu ma hada mun ba yan sanda sai annan muna son mu ba su goyon baya domin jihar mu ta zanna lafiya
since AK-47 rifle
wannan kuma kakakin rundunar yan sandan Najeriya ne Mr. Mashur Jimo ke bayyana cewa an sami manya-manyan bindigogi kilar AK-47 guda 6 harsasai da kuma takuba a hannun waɗannan 'yan bindiga kana sun ce suna ɗaya daga cikin gungun 'yan bindigar da ke aiwatar da kashe-kashe a Zurmi da ma jihar Zamfara baki ɗaya ko a kwanan nan ma sai da gwamnan jihar ta Zamfara Abdulaziz Yari Abubakar ya yi bayanin cewar gaba ɗaya 'yan bindigar da ke damun jihar dukkaninsu 'yan jihar ne
ina son jama'a su fahimta cewa cikin wannan al'umma ce adda wannan masifa din kuma babban matsalar 'yan waɗanda ke waɗannan wai 'yan ƙasa gani kashi 99% 'yan ƙasa nan ne waɗanda dukkan halaka 'yan uwansu wannan Alhaji Magami da aka wanda aka halaka dan abokin shi ne kashe shi an tabbatar da in yana Magami to ƙwarya da suke ci da uba wannan yaron amma shi ne dauki bindiga ya halbe shi kuma sai da ya ce mashi ɗana ka ne ya ce baba ni ne mu ga abu cikin gidan mu kawunan mu ga cikin jikin mu sannan mu koma mana ya ba mutane wanda shi
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To ma da lagaida Hassan Maina Kaina. To yayin da aka shiga sabon shekarar 2019 inda ake sa ran gwamnatin Nigeria za ta kashe kusan naira trillion 9 a wannan shekara idan wato an tabbatar da kasafin kuɗi da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar wa majalisar. Wasu talakawan kasar da sun bayyana irin abubuwa da suke so su ga gwamnati ta mayar da hankali a kansu. Ga dai ra'ayoyin da Mahmud Kwari ya aiko mana.
Sunana Ahmad Muhammad. Gaskiya harkar lafiya da harkar ilimi su ne mafi waɗanda suka aka fi samun matsala a kansu. Ba ta fi mai da hankali a kai ba. Saboda akwai failure a tattare da su gaskiya da yawa.
Sunana Amina Adamu. Gaskiya ni ina ganin harkar tsaro. Saboda dama gwamnatin tarayya kan haka ta fi ba da muhimmanci da kuma harkar lafiya shine nake ganin ya kamata gwamnatin tarayya ta duba ta gani wadan tsare-tsaren fitar da kuɗin a san abin da za a yi a kansu
sunana Abubakar Muhammad to ya kamata a ce gwamnatin Najeriya ta mai da hankali akan abin da ya shafi lafiya da tsaro da kuma yanayin rayuwa yanzu da ake ciki to ya kamata a ce shi ma nan bangaren ta duba ta mai da hankali a nan bangaren
ciwo kamar ya
yau ne ciwon a rayuwa ga su ta yi tsada a Najeriya kuma su shugabanni sun sani shi ma ya sani malamai da sauransu suna dan ba da shawara akan cewa su suka fi kusa da talakawa da haka nan a duba shi ba da bangaren ya kamata a kawo sauki Allah ne dai mai da sauki amma su ma dai shugabanni suna nasu kasa
sunana Umar Salisu a iya tunanina da ya kamata a ce Muhammadu Buhari a matsayin shi na shugaban kasa ya taimaka ya gyara harkar lafiya abinci da sauransu da haka
sunana Hamza Sunusi ni dai abin da daga yafi fifiko a ciki na farko shine ilimi da wutan lantarki da gyaran hanyoyi sufuri kenan abin da yasa na faɗa haka shine na gani dai a ra'ayina ya cancanci haka yau in aka ce ba ilimi ba komai in aka ce ba asibiti ba lafiya shi ma ba komai duk kuma aka ce ba hanya shi ma ba komai
Surana Murtala Muhammad. To alhamdulillah kasancewa ta matashi kuma dalibi a tawa mahangar babu abin da shugaba ya kamata ya bada fifiko akai bai wuce bangare na ilimi ba. Domin dukkan wasu matsaloli da malam iya zai yana matsalolin tana fama da shi suna danfare da ilimi. Yanzu a matsayina na dalibi mun kai wajen wata biyu da suka gabata malaman jami'o'i suna yajin aiki. To wanda misali ba shi da inda zai je to daga nan duk wani gurbataccen tunani sai ya zo masa ya je aikata abin da ba shi ke akwai ba sai ka ji an fara cewa maganar tsaro ta shigo ciki to amma dai aka magance bangaren ilimi a karan farko to duk wasu matsaloli na tsaro da waye da duk wasu abubuwa za su iya shigo ciki za a iya magance su amma matakar aka bar harka ta ilimi aka yi sakanin kashi da shi to duk wasu abubuwa na tsaro duk za a ta fuskanta su ba kawai a ɗebi kuɗi a ce an ware biliyan kaza a harkar tsaro ba a'a sai a duba me yake haifar da rashin wanda za a iya samun amsar a matsayin a mini a ƙarshen rashin ilimi to amma dai aka gyara abin da ya danganci ilimi to insha Allah da alamuna sa ran cewa tamkar kaso mafi yawa na matsalolin Najeriya an magance su ta karkashin ilimi. Sai abu na biyu da nake tunanin ya kamata a bada muhimmanci akai shine abubuwan raye kasa. Azo karkara, azo a gina asibiti, azo a gina titi, azo a bada muhimmanci a abubuwan da misali zai taba talaka na kasa. To bismillahi ta'ala dukkan wasu matsaloli da suke da ake tunanin kasa tana ci, to in Allah ya yarda aka bada fifiko akan wannan abubuwa guda biyu wanda shine ilimi da kuma harkar gina kasa, to in Allah ya yarda za a magance waɗannan matsaloli.
To madalla, ra'ayoyin wasu talakawa kenan akan kasafin kuɗin Najeriya na shekarar 2019. Kada a shafa waɗannan shirye-shirye da zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 12 ne da minti 16 da dare, ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wannan shiri na musamman da ke gabatar da hirar da sashen Hausa yayin da ƴan takarar manyan jam'iyyun siyasar Najeriya. Wato shugaba mai ci da na Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da kuma ɗan takarar babban jam'iyyar Hamayya PDP tsohon mataimakin Najeriya Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa. Idan kuna biye da mu, kashin farko na hirar da muka kawo muku ya ta'allaka kan harkokin tsaro. Daya daga cikin batutuwa da jam'iyyar APC mai mulki ta yaƙi neman zaɓe a shekara ta 2015. Muka kuma tsaya inda Aliyu ya tambayi Alhaji Abubakar ko rashin makamai ne ko kuma zuciyar yaƙi ta hana shawo kan ƙungiyar Boko Haram, sai ya bayyana cewa
duka biyu domin mutane da yawa suna zato cewa ba basu kayan yaƙi wanda ya kamata, su da kansu ma suna faɗa ba basu kayan yaƙi da ya kamata, da kuma akwai kasuwanci cikin harkan yaƙin din wajen su manyan sojojin da sauransu, duk ana waɗannan zarge-zarge.
Wasu matsaloli na tashin hankali su ne na ƙabilanci da na addini, su kuma a cewa wazirin Adamu ne shugaban Najeriya ya zaɓi da su.
To ai ƙabilanci da kuma kawo addini rashin adalci ne. Idan shugaba ya yi adalci, ya ba kowace bangare ko kuma kowane addini hakkinta.
Yanzu kana jin kan ba a ba su wannan hakkin?
A babu, babu, gaskiya babu.
To ba ni misalin yadda kake ganin ba hakkin ba.
To bari in baka misali, ka dauki shugabancin jami'an tsaron kasar nan gaba daya kusan waje mutum 20. A cikin kusan mutum 20 ne, wata kila mutum ɗaya ne ko biyu daga kudu, sauran duk daga arewa ne, kuma a ce kusan yawancin su addini guda. To kaga ba nuna adalci a nan ba. Ina adalci?
Kana jin zaman su yan gefe guda, yan addini guda, yan bangare guda matsala ne?
Tunda dokokinmu da kuma tsarin mulkinmu ya ce in Allah ya baka shugabanci kai, ba ma kawai dokokinmu da tsarin mulkinmu ba, addininmu ma ya ce kai adalci in Allah ya baka shugabanci, ba tare da ko bambancin addini ko kuma na kabilanci da sauransu ba. Addininmu na musulunci.
Kafin ma a zo a fara wannan matsalar manoma da Fulani aka yi fama da ita a yankuna daban-daban na Najeriya, musamman galibin duk rikitan na arewa suke faruwa. Me yasa arewa kawai ina abubuwa suke faruwa ne?
To abinda yasa suke faruwa arewa, na ɗaya dai arewa kawai ke da filin noma. Na biyu dabbobi da masu dabbobi kuma duka arewa suke. Abinda kawai ni ya dame ni, me yasa tunda aka halicce muka tashi manoma da makiyaya suna zaune tare kuma suna zaune zaman lafiya, me ya kawo shi yanzu? Me ya kawo wannan rashin zaman lafiya yanzu? Abinda ya kamata kenan mu bincika.
Me kake ji ya kawo shi?
Abinda nake ji ya kawo shi shine akwai sabon rashin fahimta. Ma'ana mu lokacin da muke ko kuma muka tashi yara, abinda muka sani shine sarakunanmu suna iyakacin kokarin su samu fahimta tsakanin manoma da kuma makiyaya. To yanzu an ce daga mai anguwa, daga mai jimilla, daga mai hakimi, daga sarki bai da abin fada a wannan yanayin zamantakewa din. Kuma zamantakewa nan abu ne na gargajiya. Sai aka ce sai kananan hukumomi, sai chairman ko local ko councilor. Councilor kuma wani lokaci bai wuce shekara 25 ba ko shekara 30. To bai da mu dauki misali ko experience ne ake cewa da turanci fahimta ko fasaha, yadda zai kawo fahimta tsakanin manoma da makiyaya, kamar yadda da sarakuna ko ko masu angonai ko kuma
amma a can da ya yake samar wa mutane wurin kiwo kuma manoma ba bata musu gonar kiwo ne
da yadda ake yi. Kowace lardi na saniya arewa tana da filin kiwo, ma'ana lokacin damina sai shanu a tura su inda suke kiwo, lokacin rani bayan da an kwashe amfanin gona sai a sako su su zo filayen da aka yi noma ko kuma gonaki inda aka yi girbi, sannan nan kuma su shiga su ci abincin da za su ci. To duk wannan yanzu an daina shi.
To yanzu in Allah ya sa ka zama shugaban kasa, ta ina za ka bullo wannan rikicin na manoma da Fulani?
Da farko dai zan kira, zan sa kira taron shugabannin waɗannan manoma da kuma makiyaya a samu a zauna a fahimci juna, daga nan kuma a tsara yadda za a yi a samu zaman lafiya da juna, don ba yadda za mu tilas.
Bari kuma mu koma kan hira da Aliyu yayi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari.
Duka da mu dawo ga maganar Boko Haram din nan, suna samun sa kai hare-hare akan barikokin soja a kokonan nan sun kai a Mutele da sauransu. Me yasa kake jin suke samun nasarar kai hari wajen sojoji amma fararen hula sun dan samu rahusa?
To ai juya kan da suke wa mutane kenan da na faɗa, ko da yake na ce yawanci yara ake muwa 'yan shekara 15 da ƙasa, tunda su sojoji ba za su hana mutane a cikin fararen kaya ba su zo su wuce su abin, saboda haka su za su je su gaya masu ai ga inda sojojin suke, ga kuma yawansu. Tana ma waɗansu wanda sojoji ne ke aikawa ko su so musu abinci ko su so musu lemu ko wani abu da ba. Saboda haka irin wannan yaƙi wanda ba da ƙasa da ƙasa ake yi ba yana da wahala ƙwarai da gaske. Amma dai su mutanen arewa maso gabas, ku je ku tambaye su, sun san bambanci tsakanin zo mu da abin da ke abokuwa biyu.
Kana da damuwa game da rawar da kungiyoyin kasashen waje suke taka, domin kwanan nan naji sojoji sun hana wasu kungiyoyi irin su Amnesty shiga cikin wannan, suna cewa suna taimakawa yan Boko Haram. Akwai ƙarin hasken da za a yi kan wannan?
A'a, dalili saboda ni ina duba jarida, nikan ga jarida, amma ba ni da lokacin duba jarida da yawa. Ina mata kallon kamar littafin hotuna ne, in duduba in gani sai in aje. Su mutanen da suke arewa maso gabas sun san yadda lokacin zafi, yadda wurin yake da zafi, yanzu kuma sun san yadda kura take da sanyi kuma da daddare. Saboda haka waɗanda suke kai ma labari ga waɗannan mutanen ƙasan waje yawancin su zama suke yi ko a hotel su zanna su kai labari, tunda kuɗi za a biya sun suka kai labari su yi waɗannan maganganu. Amma kamar yadda nace, ku tambaye su mutanen da suke zanne a arewa maso gabas su ga bambanci tsakanin lokacin da muka zo da yanzu.
Don kai da wata matsala ita ce ta yaƙe-yaƙe da ke faruwa tsakanin manoma da Fulani, me aka yi zuwa yanzu a gwamnatin nan ta game da kashe wannan wutar?
To wannan izgili an kawo batun ƙabilanci da na addini, har ma a kodin suka ce wai ni ina kama da makiyaya. Na yadda ni ba Fulani ne, kuma ina da shanu tun da na tashi hayyar
ware, ana nuna ma hoton ka rage da shanun ka.
To laifi ne. Wahalar da aka samu shine shigowar sahara da yawan mutane, no, da kuma irin barnar da aka yi matsari, irin wanda Allah ji kare su Sardauna suka yi, inda an fidda burtali da makiyaya, aka yi dam-dam na ƙasa, aka sa famfo mai amfani da iska, duk waɗannan wasu da suka zo wasu manya sai suka ɗauka suka maida su manyan gonaki. To mutum yana da saniya 100 ko 50 ko metan, in ta cikara duk inda ruwa yake sai ta nufi wurin, ba za ka iya hana ta ba. To an zo an ɗauki burtali, an zo an ɗauki makiyaya, shi yasa abin ya ɓaci, ai dama can akwai shi. To sai suka kawo shi a nan addini. To amma mutanen da aka kashe, ake kashe a Taraba a Zamfara, sun fodin da ake kashe a Taraba da Benue a jumla su. To amma kaji izgili sai kurin a rika cewai sha'anin addini ne, sha'anin kabilanci ne. Wannan tsohon abu ne kwarai da gaske, kuma mutane sun ba su so su san irin tafiyar Gaddafi yadda aka kashe shi ya kawo masifa a Afirka, balle Afirka ta yamma. Saboda lokacin shekara 43 da ya yi yana shugabancin wannan ƙasa, aƙalla shekara 20 cikin 43 din nan, ya ɗauki matasa daga Mali da Burkina Faso da Niger da Nigeria, ya koya musu yadda za su, ba a koya musu komai ba sai da za su yi halbi su kare shi saboda abokan adawa shi na ƙasar shi. To suna kashe shi, dama sun san waɗannan abokan adawa, suka kama na kamawa suka kashe, sauran suka gudu da makamansu, su ne wasu suka zo wurin Boko Haram. Su mutanen aƙalla Benue sun san makiyayan Najeriya ba su ɗaukar komai fiye da sanda a da sai ko adda wani bin su sari itace su ba dabbobinsu. Amma sai ga waɗannan sun iya amfani da bindigar zamani.
To sai ku kasance da mu ranar Lahadi a shirin Zaɓe ko Naɗi domin jin abin da ya bambanta waɗannan 'yan takara da kuma dalilansu na nema ko kuma neman ci gaba da shugabancin Najeriya. Yau dai a nan za mu ja birki. Yanzu a madadin Aliyu da dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri, ke muku fata alheri da kuma fata za a gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali da lumana.
To madalla, sai a ci gaba da sauraren sashen Hausa da muryar Amurka domin jin ci gaban waɗannan hirar da ake yi da shugabannin nan. Yanzu ko lokaci ne da za mu kawo labarai a taƙaice.
Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ba da ƙarin haske cewa ya fahimtar da aka samu tsakanin ƙasar sa da Amurka a cikin shekarar 2018 wataƙila ba za ta ci gaba ba a cikin wannan shekarar na ta 2019. Yayin jawabin murnar sabuwar shekara da ya saba yi, Kim ya ce zai yarda a sake gudanar da wani taro tare da shugaba Donald Trump, amma ya buƙaci Amurka ta sassauta takunkuman da ta saka mata. Kim ya yi gargaɗi idan Amurka ta kasa cika alƙawuran da ta yi wa duniya, kuma ya kasance ta ki cire mata takunkuman da matsa lamba akan Koriya ta Arewa. Hakan zai iya tilasta mu gano sabuwar hanyar kare kanmu a matsayinmu na ƙasa mai cin gashin kanta da kuma kare muradin ƙasarmu. Yawancin jawabin da ya yi na sabuwar shekara ya mayar da hankali ne akan tattalin arzikin ƙasar da ya taɓarɓare da kuma burinsa na inganta rayuwar mutanen ƙasar, wanda babban aiki ne da kusan ba zai yiwu ba idan aka taƙaita harkokin kasuwancin Koriya ta Arewa.
To madalla, da takaitattun labaran ne muka kawo shirinmu na wannan safiyar, sai can da hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya, 7 agogon Ghana kenan, za ku ji mu dauke da wasu sabbin labarai da rahotanni da sakonni da kuka aiko mana. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu wato iyalan Abba Muhammad Ali za su aure da rasu Khadija Abba Ali da kuma angunta Najibullah Haruna Ibrahim, wanda za a yi a ranar Asabar a masallacin Al-Furqan da ke Nasarawa, Kano. To Allah ba da zaman lafiya ya sanya alkhairi. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman ma wato Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka muka gabatar da shirin, da wanda ya shirya ya bada umarni Solomon Abu da injiniya mu na wannan safiya wato John Ellison, Baba Yakuma Kiri ne ke sallama da ku, sai an jima.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.